الرحمن الرحيم لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير وما كان لنفس أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور
جزاكم الله خيرا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد awannan dare na Lahadi daren 6 ga watan Jumada al-Akhira Hijira 1443 wanda ya dace da daren 9 ga watan January watan Kanun na 2 2022 Allah madaukakin sarki cikin ikonsa ya tara mu a wannan masallaci namu a wannan gari na birnin Kebbi headquarter jihar Kebbi muna roƙon Allah madaukakin sarki kamar yadda aka fara wannan taro har zuwa yanzu muna nan lafiya salimin ghanimin Allah ya sa a gama kowa da kowa ya koma gidansa saliman da waniman yan uwa musulmi wazi ya gabata daga bakunan manya-manyan malamanmu da muke gadara da su a wannan fage na da'awa a wannan fage na wa'azi babu abinda za mu ce sai mu gode wa Allah kuma mu ƙara tunatar da yan uwa cewa mun saurari karatu da yawa mun ilmantu babu abin da ya rage face sai mu yi aiki da abin da muka koya da abin da muka saurara kamar yadda aka sani ilmi baya da kima ga mai ilmin matuƙar babu aiki mal ilmu illa al amalu bi ilmi baya da wata kima ga mai shi matuƙar babu aiki wannan shi yasa ilmin shedan bai amfana da shi da komai ba gaskiyar lamari ma ilmin shedan ya zan wabalan ya zan musiba a kansa iyadan billah saboda haka ba daukan karatu bane kawai muhimmi muhimmi ne shi amma ba shi kadai bane muhimmi ba jin wa'azi bane kawai muhimmi a yana daga cikin abu da yake muhimmi ko mafi muhimmanci bayan an dauki karatu bayan an saurari wa'azi sannan kuma ayi aiki da wannan karatu da wannan wa'azi iya karfi Allah ya taimake mu dan uwa musulmi kamar yadda bayanai suka gabata tun daga ambasadonmu na wannan kungiya a Sheikh Dr. Abubakar Giro Argungu da kuma babban sakatare na wannan kungiya a Sheikh Dr. Muhammad Kabir Gombe cewa muradin haduwanmu a nan a wannan gari shine mu tabbatar da jagorancin kungiya na wannan jiha ta Kebbi kuma alhamdulillah ai wannan aiki dazun nan wato ai wannan aiki a yammacin asabar din nan da ya wuce saboda haka mun gode wa Allah kuma an zabi sabon shugaba wanda yake saninne ne gare mu saninne ne gare ku babban malami dottijo malamin tarbiya wanda ya gwagwarmaya cikin wannan kungiya ya yi ta kai kawo domin tabbatar da sunna domin fa'idantar mutanen jihar Kebbi domin fa'idantar mutanen Najeriya an fa'idantu da shi da yawa hanyar karantarwansa a gida cikin masallaci kan mimbari na wannan kungiya nan cikin jiha ko wajen jiha Allah ya saka masa da alheri wannan bawan Allah kamar yadda kuka sani shine Sheikh Aliyu Adam Ladda Bunza wannan shine shugaban kungiya ko sabon shugaban kungiya na jiha kuma akwai shugaban majalisar malamai shi ma wanda yake saninne ne a nan jiha da kuma wajen jiha Sheikh Abbas Jega da kuma sauran membobi daban-daban da aka zaba domin gudanar da wannan aiki na da'awa muna roƙon Allah madaukakin sarki ya yi wa waɗannan bayin Allah jagora ta yadda za su jagoranci wannan ƙungiya ta da'awa ƙungiyar jama'atu Zalfil Bid'a wa Iqamatus Sunna za su jagoranci wannan ƙungiya har membobin wannan ƙungiya su gamsu cewa sun yi iya ƙarfinsu ko suna yin iya ƙarfinsu su sanya musu albarka domin idan mai aiki kyakkyawa yana yin aiki kyakkyawa mutane suna sani kuma insha Allah ta'ala za su gode alal aqalli mafi yawa daga cikinsu shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa wa qul imalu فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ
وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ
نعم
وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ
إن شاء الله تعالى jagorori ko jagora ko ma kowane ne matukar yayi abin da ya kamata cikin al'umma za su fahimci cewa yayi abin da ya kamata alal akalli mafi yayawa za su fahimci cewa yayi abin da ya kamata. Wannan shine abinda al'adar mutane take nuna mana, kuma wannan shine abinda wannan aya take ishara zuwa gare shi. Wa qul imadu, kace ku yi aiki ya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam, gawa mutanen duniya su yi aikin kwarai, su bi Allah, su bi shari'a, su yi abin da yake daidai. Idan suka yi aiki, fasayyarallahu amalakum, ga musu da sannu Allah zai ga ayyukanku. Tabbas Allah zai ga ayyukan, Allah shine masanin komai, masanin gaibi, kuma shine masanin bayyane. Wa rasuluhu, haka nan manzo shi ma zai gani matukar yana tare da ku, zai sani. Wal mu'minun, haka mu'minin da ke tare da ku za su sani. Wannan shi yasa za ka ga cewa mutane suna cewa Umar ya yi adalci cikin mulkinsa. Umar ibn al-Khattab ya yi adalci cikin mulkinsa. Mulkinsa abin buga misali ne a babin adalci. Umar ibn Abdulaziz jikansa shi ma ya yi adalci cikin mulkinsa, da ba ɗauki lokaci da yawa, bai wuce shekara biyu da ƴan watanni ba, ko shida da kwana biyu, ko shekara biyu da wata shida, ko shekara biyu da wata shida da kwana biyu, ko da kwana hudu. Amma kuma mutane za su riƙa buga misalin mulkinsa a lokacin da ake magana kan wato mulki na adalci. Kuma ba sai mun yi nisa ba, kuna ji yadda ake ta buga misali lokaci-lokaci. Jagoran wannan kungiya shi shugaba Sheikh Dr. Abdullahi Balalo, kowa yana Allah ya albarka, Allah ya bada sakamako mai kyau, Allah ya bada lada ya yi jagora ga wannan jagoranci naka. Kun san shugaba da ya gabata, babban dottijo wanda ya jagoranci kungiyar Izala shekara wajen 31 da wani abu, kuma wanda Allah ya karɓi rayuwarsa a 2011 cikin Nuwamba, Alhaji Musa Muhammad mai gandu, wanda daga shi ne shi Sheikh Abdullahi Balalo ya karɓi jagoranci a farkon shekarar 2012. Daga 2012 zuwa yanzu shekara nawa? To, kun ga cikin shekaru goma ɗin nan, ai kun ga irin ci gaba da aka samu. Kuma dai kowa yabo yake yi, ko kuma alal aƙalli mu ce mafiya yawa suna yabo. To, saboda haka in aka yi abin kirki, mutane suna gani, za su yi addu'ar alheri, za su sanya albarka. To, muna roƙon Allah Maɗaukakin Sarki waɗannan jagorori su yi iya ƙarfinsu, su yi iya abin da za su iya yi, iya ƙarfinsu, sai inda ƙarfinsu ya ƙare a Hausance. Muna fata kuma Allah ya taimake su, ta yadda za a yi ta yabo wannan shawara da aka bayar. Yanzu su fara tunani yadda za a yi makaranta, babbar makaranta, saboda koyar da jinya. Sai ƙoƙari sanya shi a gaba. Mun san mutanen Kebbi da Nagarta jiha ce ta masu ilimi, profesoshi jiha ce ta masu ilimi, ilimin littattafai daban-daban. Jihar Abdullahi Gondu jiha ce ta alarammomi mahaddata, jiha ce ta da ta haɗa mutane masu baiwa daban-daban. Saboda haka muna muku fata alheri. Kamar da kuka sani, ba a shugabanci sai an samu ɓangarori biyu, ko ɓangaren da ke jagoranci ko da ke shugabanci, da kuma ɓangaren da ake jagoranta ko ake shugabanta. bangarori ne guda biyu, kuma kowane bangare yana da haƙoƙi da ya kamata ya bada su ga ɗayan bangare. Kowane irin jagoranci, sawa'un na ƙungiya ce ta addini, musamman kuma ƙungiya ta addini domin yaɗa sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam, kamar wannan ƙungiya ta mu ta jama'atu izalatul bid'ah wa iqamatus sunnah, ko ma ƙungiyar menene, duk dai wani abu na jagoranci to lalle yana buƙatar wa'innan bangarori biyu. Sannan kuma kowane bangare akwai haƙƙin da ke wajibi a kansa da kuma haƙƙin da ke wajibinsa ne a kawo masa wajibi ne a bada shi wannan haƙƙi gare shi. Su wanda suke jagoranci, babban haƙƙinsu da ya wajaba a basu domin abin yayi kyau, ya dace, a ci nasara, shine a musu biyayya cikin biyayyar Allah, a musu biyayya cikin itar, a cikin kewaye na shari'a, domin wannan shari'i ne babba, la ta'ata fi ma'siyatillah, ba a biyayya wa shugaba cikin abin da yake na saba wa Allah ne, sai dai ya zamanto tilas saboda tsare rai ko tsare wani abu da shari'a ta yadda a tsare shi, ko da kuwa zai kai ga a saba masa shi Allah madaukakin sarki, sabawa ta zahiri. Ai kun san Allah madaukakin sarki akwai wanda yake cewa illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman,
man kafara billah من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان.
نعم الله ما يكون سركي أنا بيّن الدى إرين نركو إرين حكونتي ميزاناني حكونتي شغا وطر جهنم وطر لذات ثورانسو wato ga wanda ya kafirce wa Allah, wanda yayi wa Allah shirka, amma Allah madaukakin sarki sai yayi togo yayi istisna'i yace illa man ukriya wa qalbuhu mutma'innun bil iman, sai wanda aka tilasta masa kafircin yayi kafirci na zahiri ba na batini ba. Kun san yana daga cikin abin da zai tabbatar da kafircin mutum ya zagi Allah, ko ya zagi annabin Allah, ya zagi annabi sallallahu alaihi wasallam misali, ko ya wani abu dai wanda yake abu ne na kafirci a hukunce. To amma yi zamanto saboda wani dalilin ya tsare ransa, illa man ukriya wa qalbuhu mutma'innun bil iman, a wannan lokaci hukuncinsa ba zai zamanto hukuncin fita daga musulunci ba. An tare mutum aka ce in ba ka zagi Allah ba, ko in ba ka zagi annabi ba, za mu kashe ka. Shari'a ta halatta masa ya budi bakinsa ya zagi Allah ko ya zagi annabi, amma yana mai kin abin cikin zuciyarsa. Zuciyarsa tana cike da girmama Allah da girmama annabin Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam. Amma wanda ya yi shirka ko ya kafurci kuma zuciyarsa ta amince da haka, tana jin daɗin haka, to shi wannan kaga shine kafuri. Saboda haka ba ta halatta sai cikin itsari na shari'a. To su waɗannan shugabanni, sabbin shugabanni da aka zaɓa jiya da Asaba, tunda muna da ran Ladi yau ne, babban haƙƙinsu da yake wajibi a kan mabiyansu kowane memba na ƙungiyar jama'atu izalatul bid'ah wa iqamatus sunnah, domin kun sani Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa al-muslimuna ala shurutihim, asalin lamari shine babu inda shari'a ta wajabta a kafa ƙungiya ba ta halatta ba, ta wajabta babu inda aka ce aka fa kungiyar izala ba alqur'ani babu hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko aka fara nasrul islam ko aka fara bidatul alam alislami babu inda Allah ya wajabta wannan amma kuma halal ne ayi yana daga cikin abin da ake kira almaslaha almursala masu ilmin usulul fiqh sun san wannan kaida to idan mutane suka kafa wata kungiya saboda yin wani aiki mai amfani ko su yi wani club domin kyauta ta anguwar su ko su kafa kungiya irin ta addini haka domin saukakar da lamura na da'awa ta yadda za su bunkasar da lamura na da'awa domin yanzu suna nan a dunkule a matsayin kungiya to duk dokokin da ke cikin wannan kungiya da musu saba wa alqur'ani da hadisi ba to duk wanda yake member wannan kungiya ya zama wajibi a kansa ya kiyaye wannan dokoki shine ma'anar almuslimun ala shurutihim ibnu shaykhul islam ibnu taymiya yayi sharhan wannan hadisi inda ya bayyanar da cewa akwai abin da ke zama wajibi ta hanyar abin da yarjejeniya zai wajibta shi ta saboda duk wani wanda yake member ne na kungiyar jama'atu izalti bid'a wa iqamatus sunna a wannan jiha ta kebi wajibi ne a kansa ya musu da'a cikin abin da bai saba wa shari'a ba wannan shine babban haƙƙi nasu da yake kan kowane member musamman shi shugaba domin duk sauran jama'a suna karkashin jagorancin sa ne shi aka ce shugaban kungiya shugaban majalisar rattazuwa ta kungiya kenan dukkan majalisu suna karkashin majalisar zartaswa an san shugabannin majalisu membobi ne cikin majalisar zartaswa amma duk lokacin da aka ce majalisar zartaswa za ta zauna ko za ta yi magana shi shugaba shine mai wannan magana shine mai jagorancin wannan zama saboda haka sai a kiyaye wannan amma randa mutum ya ce shi ba memba bane na kungiyar izala shi kenan ba wani damuwa bai sabi Allah ba kuma ba za a nemi cewa sai ya yi wa wannan jagora na kungiyar izala da'a cikin aikace-aikace na kungiyar izala ba ba wanda zai wajabta masa wannan amma ya ce shi memba ne na kungiyar izala amma kuma ba zai karbi umurnin da bai saba alqur'ani da hadisi ba daga bakin shugaban kungiyar izala wannan saba wa shari'a ne ya kamata a fahimci wannan sannan su kuma mabiya sauran membobin su ma suna da wani haƙƙi sufa haƙoƙin suna da yawa amma dai muna magana ne sufa haƙƙi babban haƙƙin sauran membobi ko mabiya ga jagora ko ga jagorori shine jagoran ya zamanto mai tausayi gare su mai tausasa musu mai nuna musu tausayi wannan muhimmi ne kowane shugaba babban haƙƙi da ke kansa shine talakawansa su fahimci cewa shi mai tausayinsu ne ya tausaya musu iya ƙarfinsa idan shugaba ya kiyaye haƙƙin da ke kansa na tausaya wa al'ummarsa na ƙasa da shi idan su al'ummar suka kiyaye haƙƙin da ke kansu na yi wa shugaban ɗa'a cikin iyakoki na shari'a sauran haƙoƙin duk za su shigo min ghairi shu'urin shugaba ya kiyaye wannan babban haƙƙinsa haƙƙin da ke kansa sauran haƙoƙin ma zai ba da su ba ma tare da cewa yana tare da cewa yana ba da wannan haƙoƙi ba domin tausayin shi ne ginshiƙi sauran duka kamar masu marawa tausayi ne baya su kuma talakawa in suka yi wannan ɗa'a to sauran haƙoƙin kamar ƙanana ne marawa ɗa'an baya suke yi sauran haƙoƙin ma za su ba da su ba tare da suna jin cewa suna ba da wannan haƙƙi ba muna fata ana fahimtar waɗannan bayanai shugaba wajibi ne ya zamanto mai nuna tausayi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa a cikin hadisi sahihi da Imam Muslim ya ruwaito da wani sa hadisin nana Aisha cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man waliya min amri ummati shay'an fashaqqa alaihim fashuq alai Allahumma man waliya min amri ummati shay'an fashaqqa alaihim fashuq alai wa man waliya min amri ummati shay'an farafaqa bihim farfuq bi wannan addu'a ce daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma kun san wannan addu'a kadaddiya ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ya ubangijina man waliya min amri ummati shay'an duk wanda ya jibinci wani abu ya jagoranci wani abu komin gangantansa na al'amarin al'umma ta al'umma muhammadiyya fashaqqa alaihim sannan ya tsananta musu da gangan saboda mugunta saboda rashin sanin girman Allah saboda rashin tausayi da ke cikin zuciyarsa fashqu alai Allah ka tsananta masa wannan addu'a karbi biya ce in kaga mugun shugaba ba tsananta masa ba daga nan duniya ba kuntata masa ba to kunci da tozarci na jiransa gobe kiyama ومن ولي من امر امتي شيئا فرافق بهم wanda kuma ya dinci wani al'amari ko ya jagoranci wani al'amari na mutane na komin gangantansa farafaq bihi ya tausaya musu to farfuq bi ya Allah ka tausaya masa shi yasa idan shugaba ya zamanto mutumin kirki haka Allah zai ta buda masa kofa zai sauke masa lamura kaga cewa al'amura suna tafiya da ya kamata insha Allah ta'ala su ma kuma talakawan idan suka bada haƙƙinsu suka yi da'a cikin da'ar Allah madaukakin sarki su ma lamuran su haka nan za su yi kyau to sannan me yasa ma za mu yi ta tashin tashi na tsakaninmu farko da wannan kungiya ce ta addini ta da'awa ai zai zama abin kunya ba mulki bane irin na duniya da za a zo a tara motoci ko a tara gidaje ko a akwai miliyoyi da suke shiga haka ce ta da'awa kuma kun san da'awa kowa gugurmaya yake yi yaga cewa ya tara wa kansa lada mai yawa wannan shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam duk wani yaki muhimmi da aka tafi aka yi a zamanin sa lokacin da yake raye shi yake jagorantar yakin shi ya jagoranci yakin Badar shi ya jagoranci yakin Uhud shi ya jagoranci yakin Ahzab shi ya jagoranci yakin Tabuka duk nisan Tabuka din nan daga Madina ko a wannan zamani da aka yi hanyoyi aka yi kulta aka huda duwatsu aka rarrake duwatsu daga Madina zuwa Tabuka shekar a binnan kilomita 700 ne da wani abu me yake tsammani a da sai an hau duwatsu an yi wane ne an kewaye wasu duwatsun babu hanya amma annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya jagoranci wannan yaki kuma aka je ba wai zama inuwa yake ba yakin shi ma kayan soja yake yi ya inganta lokacin dawowa daga yakin Tabuka annabi sallallahu alaihi wasallam ya zagaya bayan ya dawo yana bukatar yayi alwala saboda kayan soja ya sa matsatsu sun matse masa hannu da wani ne sauransu sai da dauki lokaci kafin ya samu ya ja wato hannun rigansa domin yayi alwala saboda yana cikin kayan soja annabi kan sulke zai sa ya rike takobi wani lokaci a masa rauni domin wannan wuri ne na gagarmaya ba maganar mulki bane wannan shine jagorancin al'amari na addini saboda ka ina wurin da za a tsaya na ta rikici da juna kuma mu ai ba mu gaji rikici ba mu ya mu in kaga mutum yana nuna jarunta na a tsaya a yi ta kare ko an fara fada ba za a daina ba sai an kai ga nasara wannan ana yi ne da ƴan bid'a a lokacin da ake fuskantar ƴan bid'a ne ba ga da baya sai an kai ƙarshe ko ana magana da wasu karkatattu nan ba ja da baya sai an kai ƙarshe
amma lokacin da ake magana cikin ɗan uwa al'amuran da suka shafi ahlus sunna ai mutum sai ya zamanto kamar mage kamar wata kyanwa sai ya zamanto mai laushi mai taushi domin haka Allah ya suranta mu Allah madaukakin sarki ya suranta sahabbai yace Muhammadur Rasulullah cikin suratul Fath
Muhammadur Rasulullah
Na'am
wal ladina ma'ahu أشداء على الكفار رحماء بينهم
جائزة الله يا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن محمد كينا من ظن النكرش من ظن يوان درجة من يوان قيمة من ظن رحمة وأن ذاك أكيش قدوك كان دنيا محمد رسول الله والذين معه waɗannan kuma dake tare da su ashidda'u 'alal kuffar masu tsanani ne wanda ne in an fara fada sai an kai ga nasara ba su ajada baya amma fa lokacin da suke fuskantar kafirai su suna nan zakuna ne a lokacin da suke fuskantar makaryata a lokacin da suke fuskantar kafirai lokacin da suke fuskantar masu yaɗa fasadi a bayan ƙasa kowanne ne daga cikin su zaki ne ba ya ja da baya yana da igdab kun san zaki sai ya tinkari kiwa ta raba shi ɗari amma wata halitta ce mai igdab ba ta tsoro ta fuskanci halitta ce da ba ta tsoron ta fuskanci waninta domin a yi faɗa haka sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam duk da karancin makaman su wani lokacin duk da karancin adadin su wani lokaci amma a shirye suke su fuskanci waɗanda suka ninka su yawa ba za su ja da baya ba sai sun ci nasara a kansu wannan su ne sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam amma yaya su ya su ruhama'u bainahu masu nuna wa junansu tausayi ne masu laushi ne a gaban junansu kamar auduga suke amma zai zama abun mamaki kai a cikin abokan da'awarka abokan da'awarka a wannan kungiya ta sunna a ce kai yanzu a garin nan ko a jihar nan ko a ƙasar nan baka da abokan rikici kai wanda suke abokan da'awarka nan ne harshenka zai fita ya nuna jarumtaka anan harshenka zai zamanto harshen zaki anan hannayenka zai zamanto hannuwan zaki anan ne kafafuwanka zai zamanto kafafuwan zaki a kansa ne ko a kansu ne zuciyarka zai zamanto kamar zuciyar zaki wannan ya zamanto abin kunya akka salamari kenan mai hankali ba akka salamari ai mu kan mu ya mu ruhama'u bainahu haka Allah ya sifanta sahabban manzon Allah mu kuma ya kamata a ce mu ne magadan su mu muka gaji ilmin su ya kamata a ce mu gaji halayen su kuma wannan ai ma shine halin wannan shine halin annabin mu ma do Allah ya ce laqad ja'akum rasulun min anfusikum
laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alayhi ma 'anittum
na'am
'azizun 'alayhi ma 'anittum harisun 'alaykum bil mu'minina ra'ufur rahim
mahallu shahid محل الشاهد إناني حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم ألا أسف أن تولنا النبي ليزوى الأرباوة ليزوى الأمر الدنيا ليزوى صحابين سكتارد شيء مهاجرين أنصاروا حريص عليكم عزيز عليه ما عنتم ساكتين بالمؤمنين رؤوف رحيم shira u mai rango mene annabi sallallahu alaihi wasallam mai rango mene rahim mai tausayi ne mai jin kai ne ga mu'minai wannan shine dabi'ar annabi sallallahu alaihi wasallam ba ne bari a ce kana jagorancin kungiyar izala na anguwa ko local government ko na jiha sannan ka zama towa mabiya wani zaki wannan ba halin annabi bane kai ko malamin mu kusa kusa Sheikh Abubakar Mahmud Gumi ku tambayi tarihin Sheikh Abubakar Mahmud Gumi mu mun riske shi mun san da yawa daga cikin halayensa zai tashi daga majalisa ya gaji zai hau gidan samansa yaro karami da yake tsaye da shi wani lokacin security suna tausaya masa malam suna ture mai kokari ya tsaye da shi malam zai ce ku kyale shi menene me kake bukata irin murya sannan mai dadi sakwatancin sa mai dadin ya saurari yaro wani abin da muka gada ko daga wurin malamin Sheikh Mahmud Gumi yaushe shugaban kungiyar izala zai zama to zaki ba a tinkararsa ko ba a musafaha da shi ko ba zai zanna da mutane kan taburma ba ko ba zai fito in aka masa sallama ba ina muka gaji wannan ina muka koyo wannan bamu koyi wannan ba wurin annabi sallallahu alaihi wasallam bamu gaji wannan daga wurin annabi ba bamu koye shi daga wurin sahabbai ba kusa kusa nan bamu koyo shi ba bamu gaje shi ba daga wurin malamin mu Sheikh Abubakar Mahmud Gumi Ya kamata a tunani kan wannan. Muna fata Allah ya taimake ku. Wannan jagoranci, sabon jagoranci Allah ya yi masa albarka.
Amin.
Ya masa jagoranci. Allah ya taimake ku, Allah ya kara bunƙasa lamuran ku.
Amin.
Hada wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi.